sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan, ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Juma'a, ma'aikatar sojin Najeriya ta ce an gagawar wata ɗaliba a cikin ɗalibai da dama da aka sace su a wata makaranta da ke arewa maso yammacin Najeriya a wannan mako. Kana ta ƙara da cewa ta kubutar da ɗalibai biyar da malamai biyu. Yan bindiga sun kai hari a makarantar ne da ke jihar Kebbi da ranar tsaka a ranar Alhamis a wani gagarumin satar ɗalibai masu yawa a yankin. Wani malami ya ce sama da ɗalibai 80 ne aka kwashe, yayin da 'yan sanda suka ce malamai 5 ne aka sace, amma ba su faɗi adadin ɗaliban da ba a gansu ba. Sojojin masu bibiyar maharan sun gagawar wata ɗaliba a cikin jeji, a cewar wani mai magana da yawun ma'aikatar soji Onyema Nwachukwu a wata sanarwa da ya fitar. An saki waɗanda aka kubutar da su ne bayan wata musayar wuta da sanyin safiyar jiya Juma'a. Sojojin na nan na farautar masu garkuwan domin ceto sauran mutanen da har yanzu suke hannun maharan, inji Nwachukwu. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanar jiya Juma'a cewa an ba da allurar rigakafi sama da miliyan 300 a cikin Amurka tun lokacin da ya ɗaure gaban mulkin ƙasar a ranar 20 ga watan Janairu. Sai dai aniyar Biden na yi wa kashi 70 cikin 100 na Amurkawa allurar rigakafi kafin ranar 4 ga watan Yuli. Lamarin ba zai yiwu ba saboda raguwar da aka samu na yin allurar rigakafi daga watanni biyu da suka shuɗe. Ya zuwa safiyar jiya Juma'a, a cewar wani saƙon da hukumar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta Amurka ta kafe a shafinta na yanar gizo, an riga da an raba zubin allurar rigakafin miliyan 377 da 900,000 a faɗin Amurka, kana an yi allurar miliyan 316. Saƙon yanar gizon ya ce mutane miliyan 176,300 da suka kai kashi 53.1% na yawan al'ummar Amurka sun samu aƙalla allura sau ɗaya, kana wasu miliyan 148,500 da suka kai kashi 44.7% cikin 100 na Amurkawa sun samu cikakken allurar. A jiya Juma'a, babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya ya kira ga takaita kwararren makamai a Myanmar, kane ya gargaɗi sojojin ƙasar da su mutunta sakamakon zaɓen watan Nuwamba, su kuma saki 'yan siyasa da suke tsare da su ciki har da shugaba Aung San Suu Kyi. Babban zauren taron Majalisar Ɗinkin Duniya ya tabbatar da wani ƙuduri da taimakon ƙasashe 119 watanni da dama bayan da sojojin ƙasar suka hambarar da zababbiyar gwamnatin Aung San Suu Kyi a ranar 1 ga watan Fabrairu. Ƙasar Belarus ta buƙaci kada ƙuri'a a kan ƙudurin a matsayinta na mai adawa, kana wasu ƙasashe 36 ciki har da China da Rasha kuma suka janye. Ko shakka babu akwai haɗarin faɗawa cikin yakin basasa, inji wakiliyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta musamman a Myanmar, Christine Shirana Bogna, tana faɗawa taron na Majalisar Ɗinkin Duniya bayan kada ƙuri'ar. Ta ce batun lokaci yana da muhimmanci, ta kuma ce yiwuwar soke juyin mulkin sojojin lamari ne mai wahalan gaske. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ƙarshe, gwamnatin Biden ta ƙara yawan 'yan gudun hijira da ke neman mafaka a Amurka a kowace shekara daga adadi mafi ƙaranci a tarihi da gwamnatin Trump ta ƙayyade. Amma masu rajin kare haƙƙin al'adama sun ce sai jami'ai sun yi aiki tukuru kafin a cimma wannan adadi na 62,500 kafin watan Oktoba. Duk da cewar gwamnatin Biden ta ƙara yawan karɓar masu neman mafaka, kana ta janye dokokin cancanta ya zuwa wannan makon. Amurka ta zaunar da mutane 300,000 kacal ne a wannan shekarar kuɗi, inji Krish Umara Vignaraja, shugaba kuma babban jami'i a wata ƙungiya mai fafutukar bakin haure da 'yan gudun hijira. Vignaraja ya faɗa wa muryar Amurka cewa ko shakka babu, gwamnati tana samun nasara, amma kuma da sauran rina a gaba wurin sake yi wa shirin karɓar 'yan gudun hijiran Amurka gyaran fuska.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A yau za mu duba matsalar satar mutane da neman kudin fansa a sassan Najeriya daban-daban. To madalla. Wannan wasu gungun mutane ne a masarautar Yauri dake jihar Kebbi yayin da suke gudun ceton ransu bayan da ƴan bindiga daɗi suka afkawa garin su. Daya daga cikin mutanen da abin ya shafa a wannan yanki ya mana ƙarin bayani.
Kuma ni mazauni ne a cikin garin Koliyo. So gaskiya muna cikin damuwa sosai bisa yanayi da hali da muka samu kanmu da irin halin da bamu taba shiga ba. Ranar Alhamis da ta gabata, misalin karfe 2 na rana, kawai muka ga mutane da mashina da bindigogi suna ta halbe-halbe papapapa, in sun zo gida su buge gidanka, in sun shigo shago ko karuwa shago su buge su kwashe kayayyaki, su shiga cikin ɗakin ka su kwashe kayan iyalinka, kai hatta TV mutanen nan sun ka gani wallahi sai sun fasa shi. So a cikin wannan halin da muke ciki zuwa karfe 2 na dare kuma sun ga sun dawo. So a wannan yanayin ne muka yi gudun hijira muka shiga cikin garin Yauri da yake bai wuce kilomita 20 ba zuwa 25. So bayan kwana biyu hankali ya dan kwanta mun koma jiya ranar Litini washe garin Talata. Sai kawai muka ji an ce ga sunan tahe, haka kuma muka kwazo ana ruwa wajen karfe 10 zuwa karfe 11, har karfe 2 muna ta yi zuwa cikin gidan Yauri. So haka dai mutane na ta wahala garuruwa irin Kimo, Bini, Yauri, Mararaba, Koliyo, Shagiya, duk mutanen da ke area sun waje. So babban abin da ya hida mu a yanzu shine tun bayan harin da aka kawo mana ranar Alhamis, babu wani magana mai mahimmanci da muka je hukumomin tsaro sun yi, babu wani mataki da an ka doka, ba a kawo mana dauki ba, babu wani abu da mun ka gani wanda zai iya sa hankalin mu ya kwanta akan wannan yanayi. So wannan abu yana daure mana kai. Idan hamun wa shugaban kasa Muhammadu Buhari lahi, don Allah ya tausaya mana, mu dai a banmu da rayukan mu, ko ba a yi mana komai ba a banmu mu ci gaba da noma da kiwon mu. Ana kwashe mana shanaye, ana kwashe mana jikuri abin mu, haka nan to ya za mu rayu? Wuraren noman mu an hana mu. A jiya ma bayan mun yi gudun hijira mun taho cikin garin Yauri, muka ji can wani gari a karamar hukumar Shanga local government sun shiga wani gari kasan sun doke mutum biyu. To haka za a ci gaba da rayuwa? Ya za mu yi? An kwashe dukiya, an kwashe komi, mun zauna ba mu da komi, iyalin mu an tarwatsa su, haka za mu zauna? Muna neman taimako ga mai girma gona, don Allah, don Annabi a tausaya muna, a kawo muna dauki, a kawo muna jami'an tsaro, ko dai hankalin muna kwantawa muna ganin su. Amma ba shi yiwuwa a ce a yi abu sati guda babu wata tawaga da ta zo ta jami'an tsaro domin kwantar da hankalin al'umma da take wannan yanki. Wannan abu yana tayar mana da hankali, ko muna godiya da wannan gidan rediyo da ya ziyarce mu domin gane halin da muke ciki da kuma tattaunawa da mu domin mu sanar da duniya halin da muke ciki. Muna neman dauki da gaugawa domin mu samu mu yi noma ga damuna tana faduwa. Alhamdulillah, na gode.
Yanzu kuma sai birnin Zazzau, inda nan ma labarin Sammakal. A baba nan dai rahotannin satar mutane a sassa daban-daban na birnin ya tsananta, ga ma wani da aka sace amma Allah cece shi.
To abin dai da ya faru dai shine ni ina ɗaya daga cikin wanda suka kubuta a hannun waɗannan mutane. Domin sun shigo gida na wurin misalin karfe 12 na dare. Ni dai na gan su ne kawai a cikin ɗaki na, sun buga kofar ɗakin kawai ya buɗe, suka zo baicin sun tambaye ni ina kuɗi, suka karɓi abin da ke hannuna da wanda iyalina suke da shi, suka kwashe wayoyina da na matana, dan daga nan sai suka ce in biyo su. Shi kenan na biyo su muka fito kwar gida. To daga nan dai Allah ya bani sa'a sai shiga gidan makocina kafin su fito da shi, ni kuma Allah ya bani sa'a sai na tashi na ruga a guje. So daga nan kuma sai bayan sallan subahi sai na dawo sai na tarar da cewa ai lalle lalle sun tafi da kimanin mutane sun kai 11 a anguwan. So daga nan kuma daga baya ana cikin tafiya dai biyu suka samu suka kubuta. So yanzu dai guda 9 dai suna hannunsu. Kuma sun fara magana cewa lalle lalle sai an ba su akwai mai gidan da kwashe yaren shi da matan shi guda ɗaya su 6 suna maganan kowanne sai an ba da miliyan 30-30 ɓarai da gaske. Sauran kuma suna magana da 'yan uwansu. Ita ga abin da ya faru kenan. Sannan kuma wannan ba shi ne karo na farko ba suka shigo anguwan, wannan shi ne karo na uku. Can da suka shigo kimanin shekara ɗaya da wuce sun ɗauki wata mata da 'yanta guda ɗaya da sai da aka biya kuɗin fansa aka saki. Na biyu kuma sun yi attempting abin da ya yi ba. Na uku nan ne kuma dai sun tafi da mutane kimanin 11. A lokacin har abin da ya faru ba mu ga jami'an tsaro ko ɗaya ba, ba wanda ya kawo mana ɗauki ɓarai da gaske har suka yi abinsu.
Ko da baya ga birnin na zazzau, hanyar tarayya da ta taso daga Kaduna zuwa Zaria na ma yanzu ta zama tamkar tarkon mutuwa daga aikar 'yan bindiga daɗi da ke sace mutane akai-akai. Al'amarin kuma da ke damun tsoffin hafsoshi irin su Group Captain Sadiq Garba.
Karu aru a cikin tarihin sojan Najeriya in ba wani gari da ko kuta yake da tarin sojoji ko tarin makarantu ko tarin wurin ba da horo na soja kaman Kaduna ba ta da nabi a Najeriya. To a gaskiya idan aka ce ne kuma ya kamata a ce wannan wuri wanda yake akwai wannan dandazon sojojin da makarantun su ya kamata a ce ya zama tudunmun tsira ga kowa. So a ce kuma ya zama yanzu wai nan ne masu makarantu na kai hari gaban su gadi. To a gaskiya abin cin fuska ne kuma ya kamata hukumomin soja su tashi tsaye don wannan an kai musu hari ma a gida kenan. Ba wai na ce harin da ake a wasu wurare bai da muhimmanci ba saboda karai duka rai ne, amma shi wannan Kaduna yana zama kamar wada symbol na karfin sojan Najeriya. Bai kamata a bari ana irin wannan.
To ko mai gwamnatin jihar Kaduna ke yi akan haka? Tambayar kenan da na yau a kwamishinan harkokin tsaro Mr. Samuel Arwan.
Akwai abubuwa da muke yi amma babu ne wani za mu so yi magana a kai.
To amma honorable idan muka duba muhimmancin wannan hanyar.
Tana da muhimmanci. Muna duk wani yunkuri wanda ya kamata a yi domin a samar da ingantacciyar tsaro akan wannan hanyar.
Su dai 'yan bindiga daɗin da ke rawar gaban hantsi ba wani fargaba. A cewar Major General Yakubu Usman akwai abin da ya jawo haka.
Kamar su waɗannan 'yan ta'adda ɗin ba a hukunta su yadda ya kamata kuma ba a kai masu hari tuma yadda ya kamata. Akwai na'urori da yawa yanzu inda za a iya sanin inda suke a fatattake su in ma ya kama a yi a yi da su ne ma duk za a iya a yi da su. Sannan kaga za su ji tsoro yanzu za to sun samu ƙarfin zuciya ne ma wato su ba su damu ba ma har za su shiga kusa da inda sojoji suke horon ɗalibansu sannan su je kuma cikin ɗaliban makaranta suna kama 'yan makaranta da malamansu suna ji sun raina ma wato jami'an tsaron ne shi yasa suke yin wannan abubuwan.
To sai dai kuma hedikwatar 'yan sandan Najeriya ta ce tana faɗaukar mataki kuma tana samun nasara.
A total of 686 high profile.
Sofeta janaral 'yan sandan Najeriya kenan Usman Alkali Baba ke bayanin cewar tsakanin watan Afrilu zuwa watan nan na Mayu da muke ciki kimanin 'yan bindiga daɗi manya-manya guda 686 ne suka kama a sassa daban-daban na Najeriya. To sai dai kuma a cewar General Yakubu Usman ba kamun ba a da yi hukunci.
Abin shi ne a hukunta sun an kama su. Ana kama su amma ba su taɓa jin hukuncin da aka taɓa yi ma wani ba.
Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka sai kuma abokan aiki na wato Nasiru Adamu Elhikaya da ya bada gudunmawa wurin ganin wannan shiri ya zo mako. Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
To a gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanmu da warhaka, barkanmu da saki saduwa da ku cikin shirin nan na Dadan Gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio television na jihar Nasarawa. Ni ne naku Sadiq Abbas da nake gabatar da wannan shiri, nake cewa sai ku gyara zama domin sauraron yadda tattaunawar tamu za ta kasance. A yau dai mun garzaya ne zuwa garin Ambana dake karamar hukumar lafiya, inda muka ziyarci fadan sarkin baka na wannan gari Alhaji Muhammadu Musa, inda zai bamu takaitaccen tarihin wannan gari. Zaki, ba tare da bata lokaci ba, takaice zamu so ka ba masu sauraro tarihin wannan gari na Ambana.
Assalamu alaikum. Tarihin wannan gari na Ambana, iyayenmu ne suka kafa wannan gari, da Musa da Ibrahim Jagaba, sai kuma Usman Maidoki. Shi Usman Maidoki shi ne wan tsohon kuma maharba ne. Maharba ne na suka tashi gari can Katsina, sun zo sun kafa wannan gari. Da sun zauna wani ya tare ne can gaban Ankani, to ga da can wurin zaman bai musu ba, sai suka tashi suka zo nan garin. Shi ne maharba ne suka kafa wannan gari. Lokacin wannan garin madaji ba hanya, to maharba ne na suka kafa tohon Musa, sai Ibrahim Jagaba, sai Usman Maidoki. To shi Usman Maidoki shi ne wan tsohon. To shi ne ya fara cire itaka, wato irin masari na da na maharba, sai ya kafa kasa. Tsohon Musa shi ma cire nashi titakan ya kafa kasa, sai Ibrahim Jagaba kuma shi kuma kafa titakan shi a kasa. Sai suka ce nan ne ya zama gari, gari ne Katsinawa ne suka kafa shi.
Kamar a kalla kana ganin kafa wannan garin zai kai kamar shekara nawa ke?
Wannan gari ya yi kwana biyu sosai sosai. Wannan kafin wannan gari ya kai kusan 150.
Lokacin da kuka taho daga Katsina, shin ku da matan ku kuka zo, ko kuma kawai iyayen naka maza kawai suka zo suka yi auratayya na?
Shi ma yatuman mu ana aka aure ta a angon doka, a tushen su uban doma Abdullahi, wato kamar
angon doka lafiya ke.
Lafiya ke na. To kamar su ka gama dakin lafiya ne, yanzu kawo ne a wurin mu, kanin yatuman mu ne shi da baje duya yan uwan yatuman mu ne su.
To kamar tun lokacin da su iyayen naku suka zo suka kafa wannan gari, shin suna iya komawa su je su kai ziyara can Katsina inda suka baro suka taho nan garin, ko kuma tunda suka dawo shikenan an dakile zumunci da sauran yan uwa da aka baro su a can?
Kware suna tafiya, har kuma su sauran yayan mu masu tukin mota ma in sun je Katsina can suke kwana. Akwai gida na nan har yanzu a Katsina.
Kenan zumuncin dai ba dakile ba
anan? Bashi ba, wannan zumuncin ba bashi ba, yana nan.
To kamar wani irin kabilu ne a nan gari?
Akwai kabilu da akwai Egon, akwai kamar Nungu, akwai kuma Aragai, duk suna nan. Akwai Fulani, duk suna nan.
Su wane ne suke sarauta wannan gari?
Mu ne muke sarauta nan. Don wa'ana shi ne sarkin garin nan, ni kuma sarkin bakan jihar Nasarawa gaba daya.
To kamar da menene kuka shahara wannan, aka fi sanin wannan gari da shi?
Abin da muka shahara da shi shi ne noma. Mu manoma ne ainihin. In ka duba a kewayen Nasarawa su tun nan ba wanda ya kai mu rogo, kuma haka muke masara sosai. To da gero ne ake yi, don an daina gerin sai su gyaɗa su masara, amma rogo kam alhamdulillah mun sahara kan shi sosai sosai.
Shi kuma harkar farauta fa da kuka baro can Katsina kuka zo nan akan shi
fa? Kamar harkar farauta.
Farauta da kace?
Har yanzu muna yi. Dukun ma muna yi.
Shin yanzu wato ƴaƴa ma sun gada kenan?
Ƴaƴa sun gada sosai sosai. Su ma suna yi.
Sai dai na ga kuma kamar kana ba da magani, shin shi mutum ba da magani ina ka gado shi ne, ko kuma?
Ba da magani ya zama tilas a wurin maharbi. Ko ka ce ba ka da magani sai a sai ƙarya kake yi.
Shin wannan gari yana da wani taki haka kamar Katsinawa kunya gare ku ba dai tsoro ba?
Haka ne.
Shin to wannan garin ku menene takin ku?
Haka ne, takin namu kenan.
Tun da Katsinawa ne kuma?
Yawa, takin namu kenan. Kaga buruntun na haka ya duka na kwanaki can ai ba mu za da baya ba. Kaga kuma ba tsoro.
To yanzu idan aka duba wannan gari, gari ne mai tsohon tarihi haka, kuma duk inda ka je gari makamancin haka ba iya rasa kaman kalubale, wato matsaloli killa da yake addabar mutanen gari. Shin kaman ku anan kuna da wata matsala da yake damun ku sosai?
Kwarai kwarai, babban matsalar da ke damun mu shine hanya. mu dace da samu ko a kankare muna yanzu kaga lokacin nan amfanin gonan mu yayi kaga babban mota baya shiga garin nan sai dai mu yi aiki biyu za mu rika riba kaya a fiko muna nema nan babban mota yake to ku rika muna loading amma a garin nan dai kowa sana koyi amfani
gashi naga kuma garin ba shi da nisa da cikin birnin lafiya
eh to gashi ba ya zama anguwa ai eh ya zama anguwa
to batu kaman da ya jibanci kaman kiwon lafiya ba so asibiti misali da kuma wutar lantarki ruwa shin ba ku da matsala wannan
maganar ruwa ba mu da matsala amma maganar wutar lantarki muna da matsala sosai don kaga ko kana so ka yi magana a waya ma wani lokaci sai ka dunga yawo kafin ka same ya na sabu da suke kaga da muna da wutar haka ba zai same mu ba
to batun makaranta fa ni dai ya shigowa na dai ni ban ga makaranta shin kuna da makaranta
muna da makaranta muna da secondary muna da primary duka
na'am
duk yara sun tafi
na'am to kaman asibiti ba
eh akwai asibiti gasha baya na
kuma akwai ma'aikata ana aiki yadda ya kamata
ana aiki sosai
na'am to kaman wannan matsaloli da kai magana akai shin kun taba zuwa kun tunkari gwamnati akan gadamuwar ku a zuwa magance muku
kwarai kwanakin ba na fita rajiyo na yi magana na fita a TV ma har su gade gwamnati ya san don duba hanyar ma gashi har yanzu dai muna cikin matsala
kamar shekaru nawa kenan da aka sa aka duba nan
ni akan shekara kamar tun da shekara biyu muna ta wannan har zuwa yanzu kuma ban mu bar ku kan ma gwamnati ba
a takaice menene da menene kuke bukatan gwamnati ta yi muku
yanzu a takaice dai mun fi so hanya da mu magana wuta shine mun fi so gwamnati ta yi mana
kwata kwata abin da ya sauka kenan a hirar tamu ta yau yau dai mun tattauna ne da sarkin Bakanga dan ambana dake karamar hukumar lafiya Alhaji Muhammadu Musa madadin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio da talabijin na jihar Nasarawa wato MBS lafiya ni Sadiq Abbas da na gabatar da wannan shiri nake cewa sai anjima
madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.